This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 20 ga watan Afrilu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Inda a wannan makon shirin ya duba matsayin auren da aka daura a masallaci ko majami'a idan aka kwatanta da takardar aure ta gwamnati a kasar Cameroon. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka Almasi Garba. To amma da farko ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai a birnin Rafa da ke kudancin Gaza a yammacin jiya Juma'a ya kashe mutane 9, shida daga cikinsu kananan yara, a cewar hukumomin asibiti a yau Asabar. Wani harin daban kuma a cikin dare da jiragen yakin Isra'ila suka kai ya taɓa birnin mai mutane miliyan 2.3 da ke kan iyaka da Masar, wanda a halin yanzu ke da 'yan gudun hijira sama da miliyan 1 daga wasu yankunan da hare-haren Isra'ila suka daidaita. Kasashen duniya sun yi kira ga Isra'ila da ta daina ayyukan soja a Rafa, kuma ya zuwa yanzu Isra'ila bata dauki mataki akan barazanar kai hari a birnin ba, kuma bata sauya matakinta na farko ba, ko da yake ta kudura aniyar kai farmakin soja a can. Isra'ila ta kafe akan cewa sauran mayakan kungiyar Hamas sun boye a can. A yayin wani taron manema labarai a jiya Juma'a a wurin taron kungiyar kasashen G7 a kasar Italiya, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa gwamnatin Biden ba za ta goyi bayan wani gagaruman farmakin soja a Rafa ba. Wata gagarumar fashewa ta auku a wani sansanin soja a Iraki da safiyar yau Asabar, inda ta kashe wani jami'in rundunar tsaron kasar, rundunar da ta kunshi kungiyoyin da Iran ke marawa baya. Kwamandan rundunar ya ce hari ne aka kai, yayin da rundunar sojan ta ce tana kan gudanar da bincike, kuma babu jiragen saman yaki a sararin samaniya a lokacin da lamarin ya auku. Wasu majiyoyin tsaro guda biyu a baya sun bayyana cewa wani hari ta sama ne ya haifar da fashewa, wadda ta yi sanadin mutuwar wani jami'in rundunar PMF ta Iraki tare da jakata wasu su 8 a sansanin sojan Kalso mai tazarar kilomita 50 kudu da birnin Bagadaza. A cikin wata sanarwa da rundunar PMF ta fitar, ta ce babban jami'in da ke kula da ma'aikatar rundunar, Abdulaziz Al-Muhammadawi, ya ziyarci wurin tare da duba bayanan kwamitocin bincike da ke wurin da aka kai harin. Rundunar sojan Iraki ta ce wani kwamitin harkokin fasaha na duba musabbabin fashewar da kuma gobarar da ta tashi a sansanin, wadda ta fara da karfe 1 na safiyar yau agogon yankin. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Rasha sun harba makamai masu linzami guda 7 daga yankin Belgorod da kuma yankin tekun Bahar Aswad a kan wasu wurare a Ukraine a yau Asabar 20 ga watan Afrilu, a cewar rundunar sojan saman Ukraine. Rundunar sojan saman ta Ukraine ta ce na'urar kariyar makamanta ta sama ta lalata makamai masu linzami guda 2 na Kenzol, ta kara da cewa ta harbo wasu jiragen leken asirin Rasha guda 3. A cikin 'yan makonnin da suka gabata, Rasha ta zafafa kai hare-haren makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki a kan cibiyar makamashin Ukraine, a yayin da tarin na'urorin kariyar makamai ta sama na Ukraine ke raguwa, lamarin da ke janyo asarar rayukan farar hula da yawa da kuma barna sosai. A halin da ake ciki, ma'aikatar tsaron Rasha ta bayyana cewa na'urorin kariyar makamanta ta sama sun harbo jiragen Ukraine marasa matuki guda 50 a yankuna 8 na Russia a yau Asabar 20 ga watan Afrilu. Mutumin nan da ya bankawa kansa wuta a wajen kotun da ake shari'a tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya mutu a cewar 'yan sanda. Rundunar 'yan sandan birnin New York ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AP da safiyar yau Asabar cewa jami'an wani asibitin yankin ne suka ayyana cewa mutumin ya mutu. Mutumin ya je wurin shakatawar Collect Pond Park da misalin karfe 1 da rabi na rana a jiya Juma'a, inda ya fito da wasu kasidu da ke goyon bayan wasu batutuwan makirci, ya watsa su a ko'ina, sannan ya cinna wa kansa wuta a cewar jami'ai da waɗanda suka shaida lamarin. Akwai jami'an 'yan sanda da yawa a kusa a lokacin da lamarin ya faru. Wasu jami'ai da jama'ar da ke wurin sun garzaya wurin mutumin domin su taimake shi. An dai kai shi asibiti a cikin mawuyacin hali. Mutumin, wanda 'yan sanda suka ce daga jihar Florida ya je New York a cikin 'yan kwanakin da suka wuce, bai kutsa shingayen tsaron da ke wurin shakatawar ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna tattaunawa kan takardar aure a kasar Kamaru a shirin da Maimunatu Sado ta hada mana. Yau zamu ji matsayin aure da aka daura a masallaci ko majami'a kan takardar aure ta gwamnati da yadda zai shafi gado. Badan hada ku da Maimunatu Sado.
To misali kamar mun san cewa mafi akasari anan auren da muke an je masallaci ne an daura aure ba tare da wato an damu wasu lokutan da wannan takardan ba. Shin wato ainihin wannan auren a idon gwamnati bai dauru ba?
Wato a idon gwamnati ko kun san kun yi aure amma a idon gwamnati ba ku yi ba don ba ku a cikin kungiyar ba san kun yi ba. In dai kuna zaune ku da ku a gida da za ku yi duk abin da za yi ba wanda zai ce muku kara. Amma ranar da wani abu
ya faru
wanda ya shafi gwamnati za ta sa baki a ciki sai a dinga cewa suna zaune tare amma ko kuma wani gurin kuma za a ce sun yi kuci.
An yi auren gargajiya.
An yi na gida. Amma ba yi auren bayi na
abin nan
gwamnati ba. Saboda haka in ma wani mukami ne ko wani matsayi ne za a samu a dalilin wannan takardar wannan auren ne to ku ba za a yi
samu ba.
Ne in aka ce to ana neman masu aure ma'aurata wato ko idan kuka zo biyan sai gashi dai kun yi aure an daura ku a yada ko idan kuka zo aka ce to ina takarda me nuna kun yi aure to ba ku da shi to shi kenan ba ku yi ba wato ba za a yi da ku ba ku dai kun san kuna da aure amma duk abin da za a yi ku ba ku
ba ku to yanzu mai danganci CNPS wato ainihin ma'aikatanku na asusun bawa ma'aikata tallafi da wannan takardar auren.
Wato takardar auren nan yana da muhimmanci sosai domin kamar da na faɗa shaidan ce kan ya fara. Kamar yanzu ne maganan ana iya zuwa za a je aiki ko an dawo daga aiki ko a gurin aiki ko
a ɗari
za a iya kuma ba hatsari ma ko zai iya kwanciya ya mutu ya rasu. To za a nemi a yi lissafi su waye dangin shi domin maganan kuɗi yawa maganan kuɗi kawai ake
yi a CNPS
maganar kuɗin nan kuma ba kowa da kowa hakan nan za ake ɗaukan kuɗi a ce gashi ba. Kuɗin nan sai an nema wane ne yake da kuɗin. Wato, veritable proprietor.
Wanda dai ya mallaki wannan.
Wane ne ya mallaki wannan kuɗin? Sannan a fito da shi a nuna. To, a nan ne matsala ake faruwa.
Idan miji ne Allah ya mai rasuwa, ko mata ce za a nemi ɗayan cikinsu dai.
Idan miji ne mai ma'aikaci, wato ba miji ba, ma'aikaci mace ko na miji.
Ko mace ɗaya.
Yawwa. Ya yi rasu. Za a nemi matarsa ko miji. Za a nemi ƴaƴan shi sake shi wato waɗanda ya haifa
a cikin aure wato da wadan takardan auren.
Ban fata ruman da akwai surun kwanu. Za a nemi matarsa, za a nemi ƴaƴansa, za a nemi iyaye. To, a nan ne ake samun matsala. In ba takarda, to ke mata dama.
Za a kawar da
kasafi ba a gunta.
Ba a san da ke
ba.
Saboda kawai rashin wannan takardar.
Saboda rashin wannan takardar za a ce ba za a yi da ke. Bayan haka, domin muna maganar takardar
aure.
Aure. Ba za mu manta da takardar aihuwan
yara ba.
Domin duk jerin ɗaya ne. Auren nan da aka yi shi ba takarda. An haifi ƴaƴa ciki.
An samu takardar haihuwa.
Idan kowa na da takardar haihuwa. To amma takardar aihuwan din ne aka rubuta a ciki. Wanda ya sani ya yi hankalin zuwa ya ce ga ƴaƴan anasan nan ga karni ga ƴaƴan da aka haifa ɗan da aka haifa yau nan da wancan nan mai danjitin nan da karnin nan ɗan da suka ta haifa ni ne uban shi. To idan aka yi wannan za a rubuta a kai cewa ɗan yaro nan da aka haifa ga wani ya zo ya ce nashi shi a yi rubutuwa.
Shi ne ake rubuta a bayan wato takardar haihuwa.
Haka ne. To wannan ɗan shi bai da matsala ko a ina ne. To wani kuma kamar da ba ya yi takardar auren nan ba. Wani bai kula ba.
Bai kuma.
Sai ɗan fitar ne kawai da danjitan ma. In aka ce wanda ta yi wannan ina. Danjitin ta sai a fata a wuce da shi ne
ba a neman yaro.
Yawwa sha jayewa yaro takarda ba sunan uban shi. To da yawa suna da wani. To yanzu aka zo sai da ana lissafi waye su veritable beneficiary. Waye mallaki wannan kuɗi da za a bayar.
Ba su waye magada.
O'o ba magada ba.
Wanda ainihi ya mallaki wannan
magada ba. Wato abin da ya saban su a ce magada. Domin magada suna nan an rubuta su mutane daban ne. Sun gane ba magada ba ne. Waɗannan ƴanbuwa wato wanda gwamnati ta
sanar
cewa
su ne
za su yi nasu wato ɗan da ya haifa a cikin shi. Da matan da ya aura ya yi takarda. Kuma uwa da uba. To kin gani. Kin san magaji muna da
yanayi a addinin musulunci yawa.
Duka ba musulmai ba ne a ƙasar. To in kika ce magada akwai waɗansu a ɗabi'ansu ɗan kawo ne zai zo ya gado. Suna akwai shi. Ɗan kawo ne zai zo ya gado ko wani akwai dai waɗansu.
Wato ƙabilu daban-daban waɗanda suke da irin nasu.
Kowa na da nashi. Mutum shi sa ba maganar magada a zai ba cewa wanda ya gado ko uku. Wanda ya yi wanda kuɗin yake a fatanin shi wanda wato gwamnati ta tsara cewa su waye masu wannan kuɗin da mata da ƴaƴa da iyaye. Iyaye kuma waɗanda suka fito da shi a cikin kirki su ne. Kin gane ba?
Ya gane.
To a nan ne maganar takardar aure ke fitowa.
Alhaji Dresden, menene muhimmancin yin wannan takardar wato na aure a hukumance a nan ƙasar Kamaru?
Muhimmancin yin takardar nan na yin takardar ita civil yana cire wato yana mayar da dangi su samu security su samu garkuwa garkuwa
ko kuma tsaro
game da wasu abubuwan da su iya fitowa na rayuwa to idan da wannan takarda ko gwamnati na suka idanunsa akan ka ma'anan cewa idan kana da wayansu abubuwa da kake da shi idan babu kai ka mutu wannan takardar shi ne zai ce da zai ce
da matarka
amma babu wannan takardar sai abu da ya laka ko kuma duk dukiyar ka ya laka saboda ba wannan takardar to wannan takardar kuma yana taimako ga ma'aikata ma'aikata misali mutum yana aiki yana da statut marié yana da statut acte de mariage an fi dauka shi da daraja ana dauka sa mutum ne da ba shasha ba to amma babu wani takardar din sai a ce ko kana da aure shekara 100 da mata ba dauka sa da daraja
da bayanan Alhaji Idris Garba babban jami'in kula da harkar aure a Kamaru kan irin garkuwar da ma'aurata ke samu idan suna da takardar aure zamu dasa aya a yau a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Maimunatu Sado wacce ta hada shirin daga kasar Kamaru sai Fiona Wamai Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce yake sallama da ku mu huta lafiya
Madalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a fara da jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa Salam muryar Amurka dan Allah ina so ku bani tarihin Hausawan kasar Sudan shin akwai wani bambanci ne tsakanin Hausawan Sudan da na Najeriya mai tambaya idan an tuna shine baban gida IBB giyawa karamar hukumar Goronyo jihar Sokoto Najeriya kuma su sauraro sun saki makamantan tambayar nan mai cewa kome ke janyo faduwar darajar naira a Najeriya shin ko me yasa darajar naira ke wuyar farfadowa idan ta fadi shin laifin gwamnati ne ko na yan kasuwa to wanda ya fara tambayar idan an tuna shine Garban Halikamba jihar Kebbi Najeriya sai kuma su da suka ƙara tambayoyi makamantan wannan a kwanan nan da naira ta fara farfadowa to bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tarihin Hausawan Sudan da kuma alaƙar su da na Najeriya idan ana tare da mu ga ansar da wakilin mu Ashiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Ibrahim Musa na kwalejin horar da malamai ta tarayya FCE da Kiola Adamawa Najeriya wanda ya ce
So, tarihi na Hausawa Sudan kamar yadda na faɗa a tarihi shirin nan ya dade so na Hausawa sun dade a Sudan kusan duk wani fanni na rayuwa a yau a Sudan zaka sami Hausawa a ciki duk da dai suna samu ana nuna musu bambanci ta wurare da yawa amma mu duka ta wajen wurare kamar aiki na ƙarfi sai aikin soja da noma musamman aikin gona da sauransu to Hausawa fa akan same su suna da yawa kan tashin hankali da aka samu kwanan nan da kuma 2008 misali lokacin shugaba Hassan Umar Hassan al-Bashir a lokacin da ya nuna cewa Hausawa ba ƴan ƙasar Sudan bane wannan abu kuwa ya tada hankali mutane sosai aka samu tashin hankali wanda har mutane sun kai kusan kimanin 7 da kuma suka mutu mutane fiye da 100 suka jikkata da sauransu daga baya shi shugaban ƙasar ya nuna cewa lalle wannan magana da aka an nuna cewa shi ya faɗa akan cewa Hausawa ba ƴan Sudan ba shi bai faɗa ba to a ran jila Julai June Julai haka din nan mutane jewa mutane sun mutu an ga mutane da yawa suka mutu da sauran su gudun rikici ne da ya faru tsakanin Hausawa da wasu mutane na acan Sudan din wanda abun da ya kawo wannan ko shi ne har yanzu dai maganan sarauta ne inda Hausawa suke kokari su samu nasu a ce sarki wanda zai gudanar da harkokin su nasu na Hausawa Hausawa suna da dogon tarihi kamar yadda nace a kasar Sudan a yau misali harka gudun kasuwanci abinci al'ada da sauran su akwai abinci kala-kala wanda ainihin abincin na Hausa ne na Hausawa ne wanda yau a kasar Sudan kusan kowa na ci misali akwai wani irin nama wanda ake yi ko da naman kaza ko da naman shanu wanda ake kira agashi kusan ba wanda bai san agashi a kasar Sudan ba ainihin nama ne na Hausawa amma kowa na yi na amfani da shi akwai kuma wani kunu da ake kira gado-gado wanda kusan kunu ne wanda yara da tsofaffi yara masu zuwa makaranta da tsofaffi kowa a Sudan na sha Hausawan Sudan banda yaren Hausa addini al'ada sa irin kaya da sauran su irin na Larabawa sun hada dangantaka da Larabawa yawanci a yau sukan yi magana ma da Larabci suke yi amma dai in ka taba su Hausan dai na nan Hausawa dewa a Sudan musamman ma ɗan baya-bayan nan ba su ma taba zuwa Najeriya ba wasu kuma ba su san ma dangin su ko ta inda suka hada dangantaka da mutane a Najeriya ba wannan kusan ya bata amma Hausa akwai kojacin kan bai huce haka ba Hausawan Sudan za su nuna ma cewa lallai su Hausawa ne kakannin su Hausawa ne sun ji Hausa sun iya Hausa amma su ba za su taba yanga cewa kuma su ba ƴan Sudan ba ne su ƴan Najeriya ko a'a su ƴan Sudan ne amma lallai su Hausawa ne suna Hausa Hausan su sun rike Hausan su sun san dai tushen su daga Najeriya take amma su ƴan Sudan ne to su ƴan Sudan ne fa shi da nan matsalan take ainihin ƴan Sudan Larabawa da sauran su su ko dewa daga cikin su suna ja da kasancewan Hausawan Najeriya ƴan Sudan kamar yadda na faɗa da fari Hausawa dai lallai sun kafa tarihi mai tsayi sosai a Sudan misali ma a ce mace ta farko da ta taba yin waka kamun Sudan ta samu incin gashin kanta misali gudan 1942 misali mun san lokacin a mawakiya Aisha Falatiya ita ta fara waka a rediyon kasar Sudan mace da fari a daidai wancan lokacin misali lokacin da ake yakin duniya na biyu ta kan zaga dukka kasan Afrika tana wa sojojin Sudan waka na karfafa su a duk inda suke maganan bambanci kusan ba wani bambanci tsakanin Hausawan Najeriya da Hausawan Sudan saboda Hausawan Sudan na magana da harshen Hausa haka Hausawan Najeriya su ma da harshen Hausa suke magana in ko akwai wani bambanci sai zamu ce to bambancin da ya wajen shiga irin sutura na Larabawa wanda Hausawan Sudan kan yi za su sa jamfa su yi rawani in kadai ba Larabe ba Hausin Najeriya ko yana irin shiga nasa wanda wani lokaci ba dole bane yakan yi rawani yana rawani amma ba mai kama da irin na Larabawa ba idan ba dai wani dalili na ayi rawani mai kama da Larabawan ya taso ba abinci irin abincin nan dai da ake yi a kasan Hausa shine yawancin abincin da Hausawa na can Sudan su ma ke yi so banda dai maganan a ce magana da yaren Larabci wanda Hausawan Sudan ke yi wanda dewa Hausawa a Najeriya ko mu ce yawancin su ba sa Larabci sai dai Hausa to banda wannan kusan ba wani bambanci tsakanin Hausawan Najeriya da Hausawan Sudan sana'o'i zamantakewa irin duka suna kamanceceniya da juna ina da fatan wannan zai gamsar da masu tambaya
to sai kuma an sanar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira a Najeriya idan masu tambayar na tare da mu ga ansar da wakilin mashiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Ahmad Tukur na Jami'ar Modibo Adamu da ke Yola Adamawa Najeriya wanda yace
wato abubuwan da suke sa darajar naira ta fadi abubuwa ne wanda suke da yawa amma akwai kadan daga cikin su sune na daya dai abin da ya faru a Najeriya shine rage darajar naira wanda gwamnati ta yi wato shine devaluation na naira wato rage darajar naira saboda a samu kamfanoni su zuba kudi a Najeriya da kuma kayan Najeriya ta kara sauki a don a samu a sayar a waje sai sa gwamnati ta yi wannan sannan kuma kokarin gwamnati ta hade farashin naira na gwamnati da kuma yan kasuwa wato bureau de change ko kuma kasuwan bayan fage shi ma ya jawo matsalolin faduwar darajar naira wanda gwamnatin Tinubu ta yi sannan kuma akwai boye kudade da mutanen mu suke jan Najeriya jan kasuwa da kuma wayanda suke aikin gwamnati da suke da hali suke siyan dola ko euro ko pound su aje maimakon aje naira saboda wannan faduwar darajar naira da take yi sannan kuma abu na hudu shine wato faduwar tattalin arzikin Najeriya saboda tattalin Najeriya ya koma baya sosai kasuwanni sun koma baya sosai abubuwan da muke sayarwa waje shi ma ya ragu sosai shi wa wannan yakan jawo naira darajar ta yi kasa sannan kuma akwai hauhawan farashin kayayyaki a Najeriya wanda a turanci ake cewa inflation shi ma wannan yakan kawo faduwar darajar naira sannan kuma rashin zuba jari da kamfanonin waje suke a Najeriya shi ma yakan kawo faduwar darajar naira wato in har mutane kamfanoni daga waje ba su iya sun kawo kudaden su sun zuba jari kamar investment kenan a Najeriya yakan jawo matsaloli wanda zai jawo naira ta fadi sannan kuma wato duk da gwamnati da kuma ɗan kasuwa dukan mu masu laifi ne da suka jawo darajar naira take faduwa a Najeriya wato abubuwan da muka lissafa nan da suke kawo faduwar naira in har ɗaya daga cikin su gwamnati ba ta iya ta magance su ba to lallai zai jawo bara a iya dawo da darajar naira ba kuma har yanzu din gwamnati ta kasa yin wayannan abubuwa duka to mu dauka kaman rage darajar kudi ko kuma devaluation da gwamnati ta yi ainihin da dola tana sayarwa official market wato around naira 460 ko da 61 sannan kuma na bayan fage kuma parallel market ana sayarwa kaman 700 zuwa 800 har ma 900 ko lokacin da yake gwamnati ta ga wannan akwai abubuwan da yan kasuwa suke samun alfarma anan ana kiran shi arbitrage wato kaje ka sayi naira dola a kasuwan gwamnati wanda take da sauki mu dauka 460 sannan ka kuma ka koma bayan fage ka sayi da shi 800 ko 900 riban tana yawa to wannan yana kawo matsaloli sosai shi yasa gwamnati ta ce to abinda za ta yi za ta maida canjin naira wanda gwamnati ta kayyadar da kuma wanda kasuwanni suke sayarwa ya zama daya to yin haka din yana da wahala saboda tattalin arzikin mu bashi da karfi sannan kuma akwai abinda gwamnati take kira akwai abinda ake kira economy wato leakages akwai huji ne ko ya za a ce ban sani ba wanda yana nan da yawa za a iya fitar da abu za a iya shigarwa za a iya boyewa gwamnati ba za ta iya gane ba so wayannan matsaloli suna nan naira ba za ta samu darajar ta ba sannan kuma in babu zaman lafiya a kasa mutane suna ta fada anan babu zaman lafiya yawa ce kidnapping violence masu sace mutane kenan da kuma sauran abubuwa da suke tashi a kasan yakan sa mutane da yawa su suka kudaden su zuba kasa ba so wannan zai sa shi ma za a ci gaba da shan wahalan faduwar darajar naira to da kuma rashin kudi a hannun mutane yasa kamfanoni ba za su iya sayarwa ba da kuma faduwar darajar naira zai sa mutane ba su da kudin da za su sayi abubuwan da ma ko an yi su kayan sayarwa ba su da wannan kudin wato purchasing power na mutane ya zube sannan ko kamfanoni sun yi kaya ba mai saya saboda kuma a ainihin cost of production wato kudaden da gwamnati ko kamfanoni suke zubarwa ko kuma suke siyan kaya ko kuma suna producing kaya yakan tashi wannan zai zama babban matsala shi ma yakan sa naira din ta ci gaba da faduwa sannan kuma mun dauki issue na zuba jari kamfanoni ka dewa saboda rashin zaman lafiya da wasu abubuwa wanda suka kamanci haka suka sa kamfanoni sun gudu Najeriya mu dauka su issue na kidnapping sace mutane da kuma rashin zaman lafiya tsakanin kabilu a Najeriya yasa mutane da yawa kamfanoni sun tashi sun bar kasan da kuma wani lokaci suna ce hostile environment wato ko mutanen Najeriya wasu kamfanoni ba son wani kamfani ta zo duba jari anan saboda kar ya zama musu challenge competitor kenan a turance to wayannan abubuwa dukan mun tattara su za mu san su suka jawo matsalolin da muke ciki sannan kuma mun duba ma ainihin duniyan gaba ɗayan ta yanzu kasashe da yawa suna fama da wayannan matsalolin da muke famu amma kokarin da gwamnati za ta yi shine zai kawo ƙarshen wayannan matsalolin to da fatan na ansa tambayoyin ku
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Ibrahim Musa Audu na FCE Yola da Dr. Ahmad Tukur na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya da wakilin mu a shiryar Adama da Taraba Muhammad Salisu Lado da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.
To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Da Baba Yakubu Makeri da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya, sai da safon ku.